لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يمتنا شاهده قوتاً annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da 1444 wanda ta daidai da 5 ga watan 4 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba gabatar da karatu a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar Kamfuna a cikin birnin Kano yau ma da yardar Allah kaddara wasa za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya mun karanta daga aya ta 204 wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa aya ta 211 salbani isra'ila kam atainahu min ayatin bayyina ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب هكذا متشدد في آية التاني يقوم شاهد تريب وشاهد إن شاء الله أرحم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة
wadda suba ce wadda take a bazzargi siffaci wadda ta kai matuƙa wajen muni mutum ya siffanci da siffa ta munafurci ɗaya ce daga cikin alamomin munafuki zamto mutum yana bayyanar da saɓanin da abin da ke wato saɓanin abin da ke cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa daga cikin sukofin waɗanda suke munafukai waɗanda ba sa son gaskiya suna da ananin musu wajen kin gaskiya kenan kaga ba a son mutum ya zamto aladul khisa wannan aya tana nuna mana mutum ya zamto mai mugu musu da inda aka zauna shi musu ko a addini ko kuma a wasu al'amura na yau da kullum wannan ita ma ba siffa bace mai kyau mutum ya zamto mai tsananin musu sannan Allah madaukakin sarki baya son fasadi ba kuma ya son masu yin fasadi mun fahimci haka a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta jiya lalle Allah madaukakin sarki baya son fasadi ba kuma ya son masu yin fasadi sannan Allah madaukakin sarki ya gaya mana wata siffa daga cikin siffofin mu'minai ita ce siffar sadaukar da kai sadaukar da rayuwa dan neman yardar Allah madaukakin sarki a lokacin da wani yake salwantar da rayuwarsa ga baki daya wajen neman duniya da kuma abinda wato zai aikata na saban Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadithin Abi Malik Asim bin wato Abu Na al-Ash'ari a ƙarshen hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullun nas yaqulu mabai'un nafsa fa mu'tiquha aw mubiquha yace kullun nas yaqulu dukkan mutane suna sammako su waye mabai'un nafsa akwai mai sayar da ransa kaga nan ma Allah ya ce wa minan nas man yashri nafsa ibtigaa mardatillah ko wanda yake sayar da ransa wajen neman yardar Allah akwai kuma wanda yake sayar da ransa wajen halakar da kansa da kansa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisi yake cewa fa mu'tiquha aw mubiquha akwai wanda yake kokarin yantar da kansa daga fadawa wuta akwai kuma wanda yake kokarin halakar da rayuwarsa sannan Allah madaukakin sarki ya yi kira zuwa ga masu imani wato su yi aiki da shari'ar Allah ga baki daya a abin da ya shafi aqidunsu a abin da ya shafi ibadunsu a abin da ya shafi mu'amalolinsu su yi aiki da shari'ar Allah madaukakin sarki a gidajensu su yi aiki da shari'ar Allah madaukakin sarki a kasuwanninsu su yi aiki da shari'ar Allah madaukakin sarki a masana'antunsu su yi aiki da shari'ar musulunci a cikin shugabancinsu da siyasarsu su yi aiki da shari'ar Allah madaukakin sarki a cikin jagorancinsu da kuma ainihin wato tattalin arzikinsu wannan duk addinin musulunci ya kunshi wannan gaba ɗaya so ake mutum ya tafiyar da rayuwarsa yadda Allah madaukakin sarki ke so ya tafiyar da ita a doron addinin musulunci kada mutum ya zamto ya zabi ya abbaka shari'ar musulunci a iya abin da ya shafi kaza da kaza amma a bangare kaza da kaza kuma a nan kuma yana shigar da son zuciya da son rai shi yasa Allah ta'ala ya ce kullu qulubi silmi kafa sannan ayar tana jan kunnuwa mu game da bin hanyoyi da kuma tafarkai irin na shaitan wato dukkan wata hanya da za ta ja ni ko ta ja ka zuwa ga saba wa Allah madaukakin sarki wannan kubuwa ce daga cikin kubuwa ce shaitan tana daga cikin kubuwa daga kubuwa ce shaitan da haka wannan aya tana jan hankalinmu na mu guji dukkan wata kururuwa irin ta shaitan kuma ayar tana mana bayani game da irin adawar da shaitan yake yi mana ta fili da ta kubu sai Allah madaukakin sarki ce duk mutumin da bayan ya san gaskiya ya ƙi yin aiki da ita ya take rashin sani ana iya mutum uzuri matuƙar yana kan neman sani din kafin sanin abu ya zo masa sai ya aikata wani abu bisa kuskure to wannan za a iya karɓar hanzarinsa daga zarar ya sani to amma abu mafi ciwo da haɗari shine mutumin da ya san gaskiya amma ya ƙi yin aiki da ita shi sa Allah ta'ala yace fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al bayyinat sai Allah ta'ala yace fa'lamu anna Allah azizun hakim yace ku sani Allah wannan hukuncin sarki ya fi karfin kowa kuma kowa zai je ya same shi kuma sai kowa ya sabi akan abin da ya yi kaza sai Allah wannan hukuncin sarki ya gaya mana aya ta biyu karshe da muka karanta cewa waɗanda suke faɗa da gaskiya kafirai da munafukai da dukkan waɗanda Allah ta'ala ya ambaci muggan laifukan su a ayoyin da muka karanta to babu abin da suke jira face azabar Allah abin da suke jira sai suke yi musu azaba domin an sanar da su ka'idar Allah baya yi wa mutane azaba sai an wayar da kan mutane an sanar da su wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah ta'ala ya ce ba mu azabtarwa sai mun aiko manzo wa in min ummatin illa khala fiha nadhir dan haka shi yasa ka'idar Allah sai ya aiko manzanni ya saukar da littafai kafin idan mutane sun yi buris sun ki aiki da littafan da ya saukar sun ki gaskata annabawan da ya aiko to daga nan kuma abin da zai faru ga mutane ba mai kyau da haka waɗannan ayoyi suna nuna mana sannan daga cikin abin da muka fahimta a cikin waɗannan ayoyi akwai sifa daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki wanda Ahlus Sunnati wal Jama'a sun yi imani da dukkanin sifa daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin sahihin hadisi sifar da muka samu shine wa ainihin wato illa an yatiyahum Allah hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah akwai ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da haka Allah madaukakin sarki zai zo wani irin zuwan da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa akwai hadisin da Tabarani da ainihin wato a Mu'jamul Kabir da abunan da kuma ainihin wato Darqutni sun ruwaito hadisi kuma babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cewa Allah madaukakin sarki zai tara mutane da na farko da na ƙarshe a ranar tashin kiyama za ka ga mutane sun daga kawunansu sama idanuwansu abu buɗe kowa a tsorace yake yana kallon sama yana jiran sakamako Allah madaukakin sarki zai sauko daga kursiyu zuwa daga al'arshi zuwa kursiyu dan ya zo ya hukunci an ce mutane za su yi wannan tsayuwar wajen ainihin wato shekara 40 babban talibu ba shekara 40 ko kwana 40 mutane suna tsaye aya da muka karanta yau Allah madaukakin sarki yace su gina lil ladina kafarul hayatud dunya an kawatawa kafirai wannan rayuwar ta duniya wa yasqaruna shi yasa ma suke yin isgilanci minal ladina amanu daga waɗanda suka yi imani suke yin isgili ga waɗanda suka yi imani wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah ويسخرون من الذين آمنوا والذين تقوا وَأَنَّ suka kiyaye dokokin Allah fawqahum suna saman su wa'ancan kafiran yawmal qiyamati rana al-qiyama wallahu yarzuqu man yasha Allah yana azurta wanda yake dama bi gairi hisabin ba tare da hisabi kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda daya fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin sai Allah ta'ala ya aiko annabawa zamto masu bishara wa munzirina su zama kuma masu gargadi wa anzala ma'ahum alkitab kuma Allah ta'ala ya saukar da littafi tare da su bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nasi dan yayi hukunci tsakanin mutane fi maktalafu fihi cikin abin da suka yi sabani akan sa wa maktalafa fihi ba wasu bane suka yi sabani akan sa illa alladhina utuhu sai wadanda aka basu shi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu baghyan bainahum dan zalunci a tsakanin su fa hadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limaktalafu fihi game da abinda mutane suka yi sabani a cikin sa minal haqqi na gaskiya bi iznihi da iznin Allah wallahu yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah ya shiryar da mu waɗannan ayoyi guda biyu su yi na lil ladina kafarul hayatud dunya Allah yana faɗar irin yanda kafirai aka kawata musu rayuwar duniya suke san rayuwar duniya dama ba ruwan su da lahira ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun Allah madaukake sarki ce in dai rayuwar duniya ce gine-gine zuwa duniyar wata civilization kere-kere wannan dama can anan suke fice wannan shine dama rabon su kuma kodi yaushe tunaninsu da basiro suke nan rayuwar duniya an kawata musu ay qusira lil ladina jahadu wa hadaniyat Allah ay wadanda suke musu game da kadaitakar Allah game da yarda da Allah shi kadai ne abin bauta to an kawata musu alhayatu dunya wannan rayuwar ta duniya wama fiha an kawata musu abin da ke cikin wannan rayuwar ta duniya min ash-shahawat na abubuwan sha'awa wal malazzat da abubuwan jin dadi iyakar take basira su ga baki daya ta takaita ne akan abin da ya shafi sha'awar duniya shi yasa an kace wajen kafiran duniya za ka ga abin da ya shafi morewa da sharholiya da ainihin wato shantakewa da miƙe kafa da kirkire-kirkire da kere-keren abubuwan da dan adam zai samu sararawa ya samu jin dadi ya samu hutu ya samu ainihin shakatawa a wannan rayuwar ta duniya kama daga gine-gine kama daga ababen hawa kama daga abubuwan makulashin ciye-ciye da tantance lemumuka kala-kala da waɗanda suka halatta da na haramu ga sunan kala-kala an kawata musu wannan da haka za a dan su sun yi fice sun kware kware da gaske wajen abin da ya shafi jin dadin duniya Allah madaukakin sarki ya ce kafirai ke an kawata musu ainihin wato rayuwar duniya wa hum yastahzi'una bil mu'minin shi yasa suke wa mu'minai izgi su mu'minai in sun same ta suna amfani da ita gwargwadon inda aka ba su dama su yi amfani da ita ba kuma su yarda ta shagaltar da su dan sun san akwai wani tafiya muhimmanci ita ce lahira to su kuma sai suke yi wa mu'minai izgi suna ganin kamar mu'minai suna cikin wahala kamar mu'minai suna cikin gidadanci da rashin wayewa basu san cewa cikakkiyar wayewa tana cikin bin Allah da manzansa babu ba gidaje irin wanda yake saba wa Allah da manzansa babu ba kauye irin wanda yake kafircewa dokokin Allah madaukakin sarki da haka koda mutum a cikin kauyen kayoyo yake matukar yayi imani da Allah ya yarda da annabi Muhammadu manzon Allah ne yana yin addinin musulunci wayayye ne koda garin babu wutar lantarki koda gidansu babu kaza na ababen more dama ita wannan duniyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniyar nan kurkuku ce a wajen mu'min ko da ka ganshi a cikin wadata a cikin yalwa a cikin jin dadi to in aka kwatanta da irin yadda ya shiga aljanna zai ji dadi to a kurkuku yake sha dan ka ganshi yana cikin shakatawa mu'mini yana cikin jin dadi a wannan duniya a kurkuku yake wa zai hada wannan jin dadin na duniya wanda jin dadi ne takaitacce jin dadi ne wanda akwai wahala a cikin sa da jin dadin lahira babu haddi shi ko kafiri ko da ka ganshi a cikin wadata ka ganshi a cikin mulki su suke juye duniya su suke juye civilization su suke kere-kere su suke kaza lalle wajannatul kafir lalle kan fita duniya aljanna ce ta kafir dan in yaje lahira ba shi da mamalakun fil akhirati min nasib basu da wani kaso a wajen Allah ranar tashin kiyama da haka sai suke wa mu'minai izgili suna ganin ai yanzu su ne masu kere-kere su ne masu wayewa su ne masu sanin yadda duniya ta dosa dan haka mu'minai su iliminsu da wayewarsu ba ta kai haka ba da haka sai suke wa mu'minai izgili shine wa yaskharuna min alladhina amanu ayi wa yastahzi'una bil mu'minin wa ha'ula'i alladhina yakhshawna rabbahum wadannan da suke tsoron ubangijinsu suke kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki to zaka same su su kuma fauka jami'il kuffar suna sama da dukkan wani kafiri na duniya suna da fifikon daraja sai an jera da tashin alkiyama za ka ga the difference is clear za ka ga bambancin abili yake tsakanin mu'minai wayanda suka bi Allah madaukakin sarki suka sha wahala a duniya suka yi gogormaya a duniya sannan kuma da wadanda su suka ji dadi a duniya suka miƙe kafa a duniya suka ji dadi a duniya cikin kafirai lalle fifikon da bambancin afili yake an jera da tashin kiyama tun daga wajen tashi daga kaburbura za ka ga bambanci tsakanin tashin mu'mini da tashin kafiri wurin da za a taru a nan ma akwai bambanci tsakanin mu'minai da kafirai makomar ma da banci da makomar mu'minai da makomar kafirai ba iri ne ba ce shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina taqaw fawqahum wadanda suka kiyaye dokokin Allah sun yi zarra sun wuce su suna sama da kafirai ranar tashin kiyama yawmal kiyama haythu yadkhuluhum Allah a'la darajatil janna inda Allah madaukakin sarki zai shigar da su ololuwar martaba da daraja a aljanna wa yunzilul kafirin inda Allah ta'ala zai saukar da mutunci da kima da darajar kafirai asfala darakatin nar wato kasan kasan mataki na wuta wallahu yarzuqu man yasha Allah madaukakin sarki yana azurta wanda yaga dama min khalqihi daga halittarsa min bighairi hisab ba tare da lissafi ba kaga anan Allah madaukakin sarki ma ya sake fadar bambanci da makoma tsakanin masu imani da kafirai ba iri ɗaya bace dan haka karka damu dan kana cikin wata rayuwa ta wahala a nan duniya dan kana cikin nau'i na talauci kana kallon arna suna walwala wannan ka dai dame ka dan ka ga su cikin jin dadi kai kuma kana cikin abun nan ba su da doka ba su da halal da haram kai kuma kana da halal da haram ba komai kake ci ba sai wanda aka halalta ba ba komai kake sha ba sai wanda aka halalta ba ba ko ina kake zuwa ba sai inda aka halalta ba ka je ba komai kake yi ba sai wanda aka halalta ba a sana'a ba kowace kake ba za ka ga arna kowace irin sana'a da za a yi kudi su da shi amma kai ga wata sana'a tana kawo kudi tana ja ana yayinta amma kuma musulunci ya rafa sai ka hakura shi kuma ba shi da halal da haram sai je ya tayi ya tara kudi ya gina gida ya hau mota ya tafi kasashen duniya yawon shakatawa duk zai kai kuma ga kana a masallaci kana sallah kana azumi kana zakana duk abubuwan da musulunci ya ce amma gina rayuwar gaci tana yi maka kunci wannan ba ma'auni bane wannan duniyar ba ma'auni bace wannan duniyar Allah yana iya ba kowa dan ba wata tsaya bace a wajen Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da duniyar nan ta kai suke sauro a wajen Allah da kafiri ba zai iya samun makwaron ruwa guda ɗaya da bai sha ba da karka dauka cewa a nan ake gane Allah yana son wani Allah baya son wani dan ya ba wani ka dauka Allah ya fi son sa dan ya hada wani kamar ka dauka Allah baya son sa wannan duniyar ba ma'auni bace Allah ta'ala yana iya ba fasiki ya ba jahili ya ba kafiri ya hana mu'mini dan ba wani ba wata ababa ce ita duniyar kaga ga mu'mini yana cikin wahala abinda zai ci yana masa wahala tare da cewa yana bin Allah iyakar iyawarsa ga wani kuma a sako yake kwana a sabon Allah yake tashi amma kudi baya yanke masa harkokin yau da kullum sai sake farko masa suke yi wannan duk ba ma'auni bane an gaya maka cewa zulgina lillazina kafaru alhayatu dunya kafirai da ma wannan duniya ta su ci duk da cewa kai ma za ka iya cin gajiyarta ta inda musulunci ko inda shari'a ta halatta maka amma an kawata musu ba su da tunani da ya wuce duniya ba su da wani tunani da ya wuce wannan duniya dan haka ita suke ta yi wa talibi ita suke ta yi wa research duk sun shiga ɗakin bincike ya za su yi su ci gajiyar wannan duniya ya za su gano wani abu wanda a yanzu babu shi a duniyar nan wanda za a ci gaba da morewa a ci gaba da shakatawa a wannan duniya da dukkan nau'o'in kayan kere-kere wanda yanzu duniya ce ta kere-kere suna nan su yi na lalata da kafar alhayat duniya to kuma za ka same su suna yin izgilanci suna yin ba'a suna gwaba magana ga mu'minai ina fata an gani shi yasa sai a ce ku shiga ko ina a dama da ku kuma kafiran nan neman suke ai kai ba ku ina za ka shiga ba ai inda matsala take kai a lahira dai ka je ka samu matsala shine matsala ta amma a nan duniya samun matsala ba ita bace take nuna cewa ka gama yawo Allah madaukakin sarki yake cewa kana nasu ummatan wahidatan fa'talam mutane da sun kasance ummatan wahidatan al'umma ce guda daya suna tafiya akan tsari guda daya suna tafiya akan aqida guda daya suna tafiya akan tauhidi guda daya fa'talam sai suka saba wannan ita ce kira'ar Abdullahi dan Mas'ud kana nasu ummatan wahidatan fa'talafu kuma malaman tafsiri da ban sun zo fassara suna kaddara wannan fa'talafu din an bayyana ko ko sai zama to kira'a ce tabbatacciya zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud kana nasu ummatan wahidatan fa'talafu mutane sun kasance da suna tafiya akan tsari guda akan manufa guda akan aqida guda fa'talafu sai suka samu sabani
domin an ce daga annabi Adam zuwa ga zuwa kan annabi Nuhu alaihi salam sai da aka samu karni 10 in aka ce karni 10 ana nufin shekara 100 kenan daga kan annabi Adam zuwa annabi Nuhu shekara 1000 shine karni 10 to tun daga kan annabi Adam din har zuwa kan annabi Nuhu mutane suna kan bin Allah guda daya da bautar Allah ba tare da hada shi da wani abu wato abin bauta mutane ba su san bautar gumaka ba mutane ba su san yin shirka ba mutane ba su san hada Allah da wani a cikin bauta ba sani tun daga annabi Adam har zuwa karnin nan guda goma zuwa kan annabi Nuhu mutane suna tafiya ne kan aqida guda daya kanan nasu ummatun wahida mutane sun kasance kan aqida guda daya suke tafiya ba a san aqidu mabambanta ba ba a san aqidar wani ta ci karo da ta wani ba ba a san aqidu da yawa ba duk kuma da sunan addini ba a san su ba aqida guda daya ce ta kadaice Allah da kanta ba a talabu sai mutane shedan ya zo ya raba kansu wasu sai suka riga bautar gumaka wasu suna bautawa Allah wasu suna bautawa wani Allah wannan shine dalilin da Allah madaukakin sarki ya dinga aiko manzanni lokaci bayan lokaci dan a maida mutane asalin su asalin mutane Allah kadai suke bauta ba sai wa Allah shirka asalin mutane ba su roƙon kowa sai Allah asalin mutane sun yarda Allah shine mai azurtawa shine mai talautarwa Allah shine mai saukar da cuta shine mai saukar da waraka shine mai daukawa shine mai kaskantarwa shine mai bayarwa shine mai hanawa wannan ita ce aqidar mutane in sun tashi ba su san wani abun bauta ba bisa cancanta sai shi shedan sai ya kawo musu siya shedan sai ya zo ya jefa musu wani virus wannan virus din shine shirka sai ya jefa musu wani virus wannan virus din ita ce wato bid'a sai ya jefa musu wani virus virus din shine saban Allah amma asalin mutane shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa kullu mawludin yulad ala al-fitrah duk wani na da aka haife shi an haife shi ne akan kyakkyawar dabi'a an haife shi ne akan kyakkyawar turba ta addinin musulunci illa anna abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani sai dai ko tasirin iyaye bayan ya taso iyayensa yahudawa ne su yahudantar da shi ko kiristoci ne su kiristantar da shi ko majusawa ne su majusantar da shi ko suna da wata aqida marar kyau su gurbata masa aqida amma inda an kyale shi ba taba masa aqida ba ya taso ne tashi ne cikakken musulmi mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kuma yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya haka mutane Allah ta'ala ya halice su akan fitra shedan sai yaga cewa in ya kyale mutane akan wannan to zai waye gani shi kadai a cikin wata ke da haka sai ya ce ko mutane sabani sai suka saba shine fakalan to wannan sabanin da yasa Allah ta'ala wa ba'atha Allahu an-nabiyyin sai Allah ya riga aiko annabawa ba'atha Allahu an-nabiyyin Allah ya aiko annabawa kana nasu jama'atin wahid muttafiqina 'ala wato muttafiqina 'ala al-iman billah thumma ikhtalafu fi dinihim fa ba'atha Allahu an-nabiyyina du'ata li dinillah sai Allah ya aiko annabawa dan su zama masu da'awa kaji dalilin aiko annabawa mutane ne sun sauka daga kan hanya da mutane suna kan hanyar da Allah ya halicce su akai babu katar aiko annabawa babu katar saukar da littafai domin abinda ake so su da kai to sai haka mutane sun fannari mutane sun shiga dawa da bukatar a aiko a turo wanda zai wayar da kansu ya fitar da su daga duhun jahilci zuwa duhun ilimi ya fitar da su daga duhun shirka zuwa duhun tauhidi zuwa hasken tauhidi ya fitar da su daga duhun sabon Allah zuwa ga hasken biyayya ga Allah ya fitar da su daga duhun bid'a zuwa ga hasken sunnar Allah wato annabawa mutane suna bukatar wannan wannan yana daga cikin muhimmancin daga cikin muhimma ta annabawa dan su fitar da mutane daga cikin fata su dawo da su zuwa ga ainihin wato shiriya da haka Allah madaukakin sarki taso annabawa su zama masu kiran mutane da dinin Allah zuwa ga wannan addinin na Allah مبشرين من أطاع الله بالجنة سيبو شارع دوان ليبو الله سيمسا بشارع دوان الجنة دوان ليبو الله سيمسا بشارع دوان الجنة ومحذرين من كفر به وعصاب النار سنن سيجن كن نيدا غرغئيغا دوان ليكافر جوا الله يساق أبس أبوتا أيكن النباوات بايل النباوات كاري أيكن صحابيكن bayan sahabbai sun kare aikin tabi'ai kenan bayan jami'ai sun kare wannan shine aikin duk wani malami na Allah wannan shine aikin sa ya kwadaitar da mutane yayin musu bushara da su ba Allah Allah zai ba su alheri duk wani wa'azi daga ga mai wa'azi yana yi wannan yake so ya kimsa maka wannan yake so ya kwadaita maka ka bi Allah Allah ya baka aljanna daga cikin aikin da mai wa'azi yake ta gaya maka kullun shine kai hattara ba za ka wanye lafiya ba in ka saba wa Allah kar ka saba wa Allah domin a ƙarƙashin saban Allah akwai dan dana sani akwai shiga wuta wannan shine aikin duk wani mai wa'azi kuma wannan shine abin da Allah ta'ala ya aiko annabawa wa anzala ma'ahum al-kutuba as-samawiyya bil-haq sannan ya saukar musu da littattafai daga sama wanda suke kunshe da bayani na gaskiya dan kar annabi ya zo shi kadai babu littafi a dauka kamar shi ya zo da ra'ayin kansa ko kuma shaci ba yake yi shi yasa sai Allah ta'ala yake saukar musu da ainihin wato littafai alladhi istamalat alai wanda littafan nan sun kunshi wannan gaskiyar da Allah madaukakin sarki yake so mutane su zauna akan ta liyahkumu bima fiha bainan nas fi maqtalu fi dan su yi wa mutane hukunci game da abin da mutane suka yi sabani a kai ka ji dalilin an aikowa na bawa kun kuna musu da jayayya kun samu sabani kai da dan uwanka ka ce kai ne akan daidai ya ce shi ne akan daidai sai annabi ya zo ya hukunce ya ce to kai ne akan daidai shi ne akan bata da aka yi dawo kan tafarkin ka domin kai ne akan daidai wannan shi ne aikin annabawa su dawo da mutane wanda suka samu sabani wannan ya ce kaza tauhidi wannan ya ce kaza shirka ne kuma sun yi sabani akan haka to sai wahayin da Allah ya saukar sai ya raba gangama sai a gane waye akan tauhidi waye akan shirka tsakanin wane da wane waye akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waye akan bid'a waye akan bin Allah waye akan saban Allah to wannan yana daga cikin dalilin aiko annabawa yana daga cikin dalilin saukar da littafai dan a yi wa mutane wannan fashin bakin mutum ya san akan gaskiya yake ya ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da shi akai mutum ya gane akan kuskure yake akan bata yake tun kafin dare ya masa ya maza ya koma kan tabbaki da gaskiya wa anzala ma'ahum kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi dan si wa mutane hukunci game da abin da mutane suka yi sabani akan sa wa ma ikhtalafa fi ba wasu bane suka yi sabani akan shi wato akan sa illal ladina utuhu sai wadanda aka ba su littafi ai wa mahtalafa fi amri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa kitabi ba wasu bane ku suka yi ainihin wato jayayya suka saba game da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da littafin da aka saukar masa na alqur'ani zulman wa hasadan saboda zalunci da hasada illal ladina a'tahumullahu at-taura sai fa waɗannan da Allah ta'ala ya ba su at-taura wanda a cikin at-taura akwai cikakken bayanin sufa da kuma halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura akwai bayanin littafin da za a saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba wasu bane suka kawo wannan rudanin da wannan sabanin sai ainihin harfita suka haifar da wannan rikicin su suka gagar da wannan rikicin da sabanin shi yasa Allah ya ce wa mahtalafa fihi ba wasu bane suka kawo wannan sabanin game da shi illal ladina utu sai waɗanda aka ba su littafi an ba su at-taura a cikin at-taura akwai bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin littafin da zai zo da shi me yasa suka kawo wannan sabanin zulman wa hasad sai dan zalunci da kuma hasad wa arafu ma fiha min al-hujjat wal ahkam kuma sun san abin da ke cikin wannan littafin da aka ba su na hujjoji da hukunce-hukunce fa waffaqa Allahu al-mu'minina bi fadlihi ila tamyiz al-haqq min al-batil sai Allah ya yi wa mu'minai muwafaqa sai Allah ya yi wa mu'minai kidan dogo suka iya tantance tsakanin gaskiya daga ƙarya Allah ta'ala sai ya taimaki mu'minai Allah sai ya yi wa mu'minai tawfiqi sai suka ya ba su wata rariya da suke iya tankade ƙarya daga gaskiya sai Allah ta'ala ya ba su wani irin glass da suke iya gane kaza gaskiya ne kaza ƙarya ne wannan tawfiki ne daga Allah madaukakin sarki shine fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ta'ala yayi muwafaka ya datar da mu'minai bi fadlihi da falalarsa ba iya wasu bace falala ce daga Allah Allah ta'ala yayi musu ila tabyizil haqq da suke iya tantancewa da ware gaskiya min al-batil da ƙarya suna gane ta da sun ga gaskiya sun san wannan gaskiya ce da sun ga ƙarya suna cewa wannan ƙarya ce wa ma'rifati ma'talafu fi da kuma sanin abinda mutane suka yi sabani a cikin sa duk da ruhu da aka shiga Allah ta'ala yayi wa mu'minai muwafaka sun gane duk hayaniyar da ake ciki sun gane ga hanyar da take da kyau duk hayaniyar da ake ciki ga ainihin wato mutane sun karkasu gida-gida addinin mutane aqidun mutane sun zama sun fantsama kala daban-daban amma Allah yayi wa mu'minai muwafaka da falalarsa duk wannan kashe-kashen addinin da ake da shi wani yana nan akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi cewa wato wannan al'ummar ta manzon Allah za ta kasu gida 73 kamar yanda al'ummar Yahudawa suka kasu gida 72 kamar yanda Kiristoci suka kasu gida 71 yace to shi kuma al'ummar za su kasu gida 73 kuma dukkaninsu suna da'awar su mabiyan manzon Allah dukkaninsu suna da'awar su masu kaunar manzon Allah yace duk guda 72 wuta Allah zai tunku da kiyaye su ranar tashin kiyama banda guda daya shi yasa a karkashin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan ayar malamai suna kawo wannan hadisin wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili aka ce lokacin da wannan annabi ya zo fassara wannan ayar sai dogon layi mai kakke guda daya sai kuma yayi wasu kananan layuka a cikin wannan babban layin sai ce wannan mai kakken shine siratul lahi mustaqim shine tafarkin Allah ko dal ba fara yace kun ga wayannan yan kananan hanyoyin to su ne hanyoyin shina su ne as-subula da Allah madaukakin sarki yake cewa wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi wayannan yan kananan hanyoyin za su raba ku da wannan babban hanyar wanda za ta kai mutun aljanna da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umma sa al'umma sa ba wasu al'ummomin annabawan ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun kasu gida 73 daya biyu uku har 73 kuma duk ranar tashin alkiyama za su waye gari suna cewa su ma al'umma manzon Allah ne amma suna cikin wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kore su ranar tashin alkiyama in sun zo shan ruwan alkausara suna cikin wanda manzon Allah zai ce su fasuhukan fasuhukan ai nesa da su ai nesa da su haka sai ka san a wani tafarki kake shi yasa sahabbai ba su kasa a gwiwa suka ce ya ma'aikin Allah wannan guda ɗaya ne cin tafarkin nan guda ɗaya wanda shine dokar zai kai mutum aljanna wanne ne ka ce 73 za ka ci kuma guda 72 duk yan wuta ne guda ɗaya ne tafarkin Allah na gaskiya wanne ne tafarkin na gaske yace ma ana alaihi ko ma ana wato alaihi ko ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi al-yawma wa ashabi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine tafarkin da nake kai a yau da ni da sahabbai na duk wanda yake tafiya akan tafarkin da annabi yake kai da sahabbansa to shine yake kan mai ci tafarki mai ci ke ka saki kowa ka kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saki tafarkin kowa ka zo ka kankame tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda yake kan abinda annabi ya rayu a kai da shi da sahabbansa a yau yanda muke rayuwa nan to yana kan tafarkin manzon Allah shi kadai ne firqatun najiya ana kiranta al-firqatun najiya ita kadai ce jama'ar da za ta tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama Allahumma ij'alna minhum wallahu yuwaffiqu man yasha Allah madaukakin sarki yana datar da wanda yaga dama min ibadihi daga bayansa ila tariqin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici to kaji dalilin aiko annabawa shi yasa al'umma tana buƙatar wa'azi tunda mutane sun riga an gurbata an sauka da kan tafarkin annabawa to tunda mutane sun sauka da tafarkin annabawa lalle ana buƙatar fahimtarwa ana buƙatar wa'azantarwa ana buƙatar ilmantar da jama'a saboda dalilin aiko annabawa an gaya mana mutane ne suka lalace suka fadade sai Allah ya rinka aiko annabawa dan a gyara mutane a bayyana su kan doka da oda da haka duk lokacin da aka ga mutane sun lalace tarbiyya ta tabarbare to aiki ya samu malamai na wa'azantarwa na fadakarwa na jan hankali na wayar da kai da mutane su koma zuwa ga tafarki madalici Allah madaukakin sarki ya dora ba kan tafarki madalici Allah madaukakin sarki ya ce
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
ما شاء الله حديثي ياتم متى البخاري وحديث البخاري ومسلم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الخباب بن الأرت yace wata rana mun zo mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya ma'aikin Allah ala tastansira lana ala tad'u lana ya ma'aikin Allah ba za ka neman mana agaji da taimako daga Allah ba ya ma'aikin Allah ba za ka roƙan mana Allah ya kawo mana agaji da dauki ba kaga halin da muke ciki duba yadda kafiran da suke wahalar duba yadda muke cikin matsananciyar azaba dan mun yi imani da Allah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce da kishi da yayi matashin kai da wani barguwa a cikin Ka'aba sai ya tashi sai ya ce waɗanda suka gabace ku sanadiyar imaninsu da Allah akan kawo mutum a dora zarto a madigar kansa a ce ko ya yi ridda ko a yanka shi kamar katako gida biyu ya ƙi yin riddar a dinga gegara masa zarto sai an tsarge shi gida biyu akan kawo wani shi kuma a zo da kum matajin kai da karfe a luma a cikin jikinsa tsakanin tsoka da kashi a dinga tsefe jikinsa da mataji na karfe kum na karfe za a dinga tsefe jikinsa sai an nitsa wannan matajin jikinsa tsakanin tsoka da nama a kunci ko a yawaje akan yayi imani sai ya bar sai yayi ridda manzo Allah ya ce amma wannan bai taɓa sa sun ja da baya ba sun yi ridda daga addinin Allah yace ku mutane ne masu gaggawa yace na rantse da Allah wannan addinin da Allah sai Allah ya cika shi sai Allah ya ɗaukaka shi sai mahayi mahayin abun hawa ya hau abun hawansa tun daga Sana'a har zuwa Hadramaut baya tsoron kowa sai Allah madaukakin sarki sai kuma tsoron da yake da kura saboda dabbobinsa saboda duniyar za ta zauna lafiya addinin Allah zai mamaye ko ina za a samu dokokin Allah suna aiki addinin Allah yana jagoranci a duniya da kowa baya tsoron kowa sai Allah mutum zai taso tafiya kilomita 400 da wani abu kilomita 500 da wani abu 600 da wani abu domin daga Sana'a zuwa Hadramaut ya kai adadin waɗannan kilomita mutum ya taso daga Sokoto ya tafi Maiduguri daga Maiduguri ya tafi ainihin wato Lagos baya tsoron wasu kidnappers baya tsoron yan fashi baya tsoron wasu yan ta'addi akan hanya sai Allah da ya halicce shi kada yake tsoro sai kuma kila tsoron abun hawansa ya lalace a cikin daji babu makaniki a kusa in Allah ya tabbatar da doka dokar Allah ta tabbata a doron kasa abinda ake samu zaman lafiya ake samu wadata ake samu yalwa ake samu ba abinda ke jefa mutane cikin musiba irin bujirewa dokokin Allah mutane ba za su zauna lafiya ba ana bujirewa dokokin Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarrashi sahabbansa yace ku yi hakuri al'ummomin da suka gabata kun ji irin wahala da kuka sha ku ba ku sha irin wannan wahala ba to ballantana kai a yau wace wahala kake sha a addinance wace wahala kake sha waye taba sassaranka akan yana addini ina jin ko kyakkyawan mali ba a taba wanka maka ba kan rukunka da addini ka samu addinin ne an baka sa'arha shi kake wasa da shi bawan Allah in ka karanta tarihin magabata na kwarai da wahala addinin nan ya zo musu da suka karbe shi ba su sha da dadi ba in ka karanta tarihin rayuwar sahabban annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam za ka san cewa lalle kai Allah ya taimake ka ya kawo maka addini cikin ruwan lumana cikin ruwan sahi hijirar annabi hijirar sahabban annabi sau biyu suna yin hijira daga Makka ta gagara suka dinga hijira zuwa Habasha har sau daga karshen shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana gani sai da ya hijira ya bakkar Makka ya koma Madina sun dandana kudansu sosai shi yasa Khabbab bin al-Arad yace amma ake Allah a wuri agajin Allah da taimakon Allah to shi kuma duk lokacin da al'amura suka yi tsanani taimakon Allah yana kusa duk lokacin da wahala ta yi wahala to sauki yana nan kusa insha Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun cika gaggawa taimakon Allah yana dab da mu wayanda suka gabace mu sun sha wahala fiye da mu amma sun yi hakuri kuma karshe abun ya zama tarihi sun yi nasara Allah ya dauka addinin kuma sun samu kyakkyawan makoma a wajen Allah ranar tashin alƙiyama sai Allah ta'ala ya ce am hasibtum shin ko zatanku ko kun kuna tsammanin an tadkhulul jannata ku shiga aljanna walamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum irin abinda waɗanda suka shude gabanin ku bai same ku ba kuna tunanin ku shiga aljanna tsammanin ku kawai shikenan ba taba ƙwarza ne ka ba baka taba shiga matsi ba baka taba shiga talauci ba saboda riko da addini baka taba shiga wata wahala ba baka taba shiga bacin rai ba amma su kake shiga aljanna kuma aljanna irin tawayencin sahabban da an kashe wani a wajen jihadi an tsinkewa wani kafa a wajen jihadi an cirewa wani ido a wajen jihadi wani ya rasa yayansa a wajen jihadi wani ta rasa mijinta a wajen jihadi Allah ta'ala ya ce am shin yanzu hasibtum ai bal zanantu kun gan ku nan ku dai zatan ku da tsammanin ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai an tadkhulul jannata shine ku zo ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum ai walamma yusibukum min al-ibtila'i mithla ma asaba al-mu'minina alladina madaw min qablikum so kuke ku zo ku shiga aljanna salim alim irin kwatan kwacin bacin rai da takaici da talauci da kamfa da wahala ba ta same ku ba irin yadda ta samu waɗanda suka gabace ku min al-faqr da talauci ka karanta tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam talauci sayyidina Abu Huraira ya ce a lokacin da yanke jiki ya dinga yana faduwa saboda yunwa yunwa ba abinci har ma wasu suka fi irin larabawan kauye suka zo suka kai shi yayin da jiki ya faɗi sai suka da maganin tafin hankali ko aljanu suna ganin kaman aljanu ne suka taɓa shi yin wace ka san ita ma aljana ce ko Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yunwa a wani lokaci har daura dutse yake a cikin cikin sa saboda ka hanjin kayan cikin sa dan tsaya Nana Aisha ta ce sai ayi wata biyu cikin na uku ba dora girki ba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin rayuwar da suka yi mutane yanzu so kake kai ka zo ka shiga aljanna irin abin da ya same su na baci kai ko baka magana ba ka so a gaya ba yanzu nan sai ayi sababi da kai ba ka so baka magana wannan haka ma ka dinga fuci kenan kamar ni za a ce kaza 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 Allah madaukakin sarki sarki yake cewa fasakumul ba'sa wa dharra ananin talauci shine al ba'sa talaucin wanda ya kai sun waura takuri karshe kenan al ba'sa kenan masakumul ba'sa wato matsanancin talauci ya shafi wadancan bayan Allah wa dharra da cututtuka rashin lafiya wal khawf da tsoro wal ru'ub da firgici wa zulzilu bi alwa'il makhawif an girgiza su da nau'o'in tsoro iri daban-daban hatta ya kula rasul walladhina amanu ma'a hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'a har manzon su da mu'minan dake tare da shi suka ce ala sabila lil-i'jal sabida gaggawa lin-nasr suna gaggawar yau shi nasara nan an ce su ne akan gaskiya an ce wannan addini na Allah ya Allah yana kallo ana yi musu cin kashi irin wannan ya Allah yana kallo addinin nan yana kaskanta suna tare da ki addinin nan ya kamata tsauki ya kamata tallafi ya kamata agaji daga Allah ya zo musu ala sabila lil-i'jal suna gaggawa cewa Allah ya kawo musu gudunmawa suna cewa mata nasrullah wai sai yaushe nasarar Allah za ta zo an ce in kai rubo da addini nasarar Allah za ta zo yaushe nasarar Allah za ta zo wannan yana nuna shi dan kai mutumin kirki ne mutumin arziki ne kai baka saban Allah kana kamanta bin Allah madaukakin sarki in ka dauka ba za a jarraba ka ka dauka ko tunda kana sallah kai ko shikenan ba wata jarraba ba za a dan jarabce ka da rashin kudi wata rana ba ba za a jarabce ka da cuta ko rashin lafiya ba wata rana ba za ka shiga wata jarraba da ba mun karanta ayoyin bayan shi za a jarraba ko ko Allah madaukakin sarki yace ala inna nasrallahi qareeb ku kwantar da hankalin ku nasarar Allah tana kusa ala inna nasrallahi qareeb min almu'minin lalle nasarar Allah a kusa take wato ga mu'minai idan sun yi haƙuri an ce lokaci yayi mana sauran lokaci ya shiga sai mu tashi sabuwar ainihin wato gaba ta ya sanu da kama gari ko abin da muka karanta da mu dinde Allah ta'ala ya ga da shukuran da muke kace ta karshe Allah mu dauke sarki ga mu ta mana Allah mu dauke sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambanta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwambanta mata Allah ya karba ta mu Allah ya karba sallolo Allah ya karba addu'o'in mu Allah mu dauke sarki ya sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa albarka a cikin iyalan mu Allah ya sanya albarka a cikin ilimin mu Allah ya sanya albarka a cikin zuriyar mu Allah ya sanya albarka a cikin dukkan abin da ya ba mu Allah mu dauke sarki ya mu ci mu alkhairi wannan cikin cikin kunci ko damuwa Allah mu dauke sarki ya yi musu marasa lafiya mu da gida da nasu mu ci Allah ka ba su lafiya wadanda suka rasu iyayen mu da kakanni mu da aidiyo wato yan uwa mu da malumin mu Allah mu dauke sarki ya ba su aljanna Allah ya girma waladan su Allah ya gafarta musu zunuban su Allah mu dauke sarki ya samu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله